الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 5 ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 10 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul Nahl kafin darasi na yau bane fiye tambayoyi suka iya gabata to kace kamar misali mutum zai ma malami tambaya alhali malamin yana tsaye shi zama ya kamata yi ko tsugunna ya kamata yi halin da yake ciki shine zaka yi masa tambaya in zaka ma malami tambaya in yana tsaye ba sai ka zauna ba kamar yanda ya halatta shi ya bada fatawa yana tsaye ko ma yana kan wani abun hawa to haka kai mai tambaya ya halatta ka sai kai masa tambaya daga tsaye idan yana zaune shine ba zaka masa tambaya daga tsaye iya abin da zaka yi sai ka zo ka zauna zama kuma wanda yake na ladabi kamar yanda zamu fa'idanci haka a cikin hadisin Jibril wanda hadisin yana cikin sahihai Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام الحديث يند ان جبريل عليه السلام ديزو دومين يما منزان الله صلى الله عليه وسلم واس تنبويي دومين ودان سكي حضرتي su fa'idanci wannan amsar wannan tambayoyi kuma su isar ma wanda ke bayan su har zuwa kiyama da zai yi tambayar zama yayi an gane ko kamar yanda ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar sa suna zazzaune sannan dan ƙara fadda sau dadin fa'ida sai da yi jingina guyoyinsa da guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fahimci cewa wani ba kauye ne mai tsantsar wauta yazo yayi tambaya an gane ku wanda daman galibi an fi samun kenan rashin fahimtar addini ga mazauna kauye to da yazo dan ƙara fadda sau su bado hankalin su ji menene zai yi na tambaya da ya zauna sai da ya dangana guyoyin shi da guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dora tafukansa wato akan cinyoyin sa kamar yanda yake da zahirin riwaya, amma sai ga riwaya ingantacciya tana nuna cewa tafukan nasa ma akan tafukan wani akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ba dan komai ba dan ƙara fadda sausu bado hankalin su domin su fahimci menene zai yi tambaya kuma wace amsa za a bashi. A shahida anan in ka tarar da malami yana zauna, in za ka masa tambaya sai ka zauna zama wanda yake na ladabi, in ka iske shi a tsaye to ba laifi kakan iya masa tambaya a tsaye, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amina ya tsaya akan raƙuminsa, sahabbai suka zo suna yi masa tambaya kamar yadda ya gabata a darasinmu na Umdatul Ahkam, hadisin da wani ya zo ya ce ya Rasulullahi na yanka hadaya ta kafin na yi aski, manzo Allah ya ce masa je ka, wato ya ce ya Rasulullahi na yi aski kafin na yanka hadaya ta, manzo Allah ya ce je ka ka yanka hadayar ba laifi. Wani ya zo ya ce ya Rasulullahi na soke hadaya ta kafin na yi jifa, manzo Allah ya ce je ka yi jifan ba laifi. Wannan ya tsaya a cikin taron jama'a kuma a kan raƙuminsa, masu tambaya suna tsaye suka ringa masa tambaya a nan mina. Na'am. Wannan basu ma da wata alaka da wata danganta da za a haɗa su. Wai faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu shahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba da kuma suratul Tahrim. Wai da tsakanin hadisin da yake cewa ayatul munafiqi salasun. Shi wannan hadisi na ayatul munafiqi salasun. Iza haddatha kazaba wa iza wa'ada aklafa wa iza atumina khana. Manzo Allah ya ce alamar munafiki, manzo Allah ya ce alamomi ne guda uku amma ba sun takaita ba akan haka. Wannan salo ne na karantarwa a haɗe maka jumullar wasu abu a lokaci guda domin ka kiyaye. Shine ya ce alama ta farko idan ya bada labari to zai yi ƙarya a cikin labarinsa, ba zai faɗa ba kamar yadda labarin yake sai ya ƙara wani abu. Alama ta biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya yi alkawari sai ya saba, ku kashe magana da shi sai ya saba. Sannan alama ta uku, manzon Allah ya ce idan aka amince masa sai ya yi ha'inci, in ma aka amince masa akan dukiya ko akan mutunci ko akan wato shine rayuwa sai ya ha'inci. Wannan yana nuna alamomi na munafiki. Nan kuma ayar tana bayani ne, umarni ne Allah ya ma manzansa cewa ya yaki kafirai, sannan wato ya hada da munafikai su ma ya yake su. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce waghlub alaihim, ka kausasa musu, kada wato su ji wani sassauci game da kai. To anan su kafirai za a ɗauki takobi a yaƙe su, su kuma munafikai za a yaƙe su ne da hujja, ma'ana a tattauna da su a nuna musu illar wato munafircinsu, a nuna musu abin da ya zama wajibi a kansu su koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su kyautata imaninsu. Na'am.
Tabbata shine dukkan hadisin da ya dace kuma da zariya ba wasu. Ta cewa wanda ke cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira ya ce abu da sha yana sha yake cewa ya sha ba shi kuma sai ya ce ƙara. To ya ce to da halin wurin da yake cewa an mutum ya raba cikin shi kashi kashi uku ke yi sanar yare zamuni.
To na farkon dai shi sai mun ƙara bincika shi, an gane ko? Amma shi na biyun hadisi ne sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dan adam bai taba cika wani makayi na sharri da mugunta maza Allah yace sama da cikin sa duk wani makayi da duk wata jika da duk wani burgami da dan adam zai cika koma na menene to babu mafi sharri da mugunta sama da cikin sa maza Allah sai yake cewa ai wasu ilmumi sun wadaci dan adam wanda za su meke masa wato tsutsansa ya samu kuzari da nishadi domin bauta ma ubangijinsa shine yace bi hasabi bin adama luqaimatun yukimna sulba ilmumi taqaitattu maza Allah yace sun wadaci dan adam wadanda za su meke masa wato hakarkarin sa kenan domin ya samu kuzari akan bauta ma ubangijinsa maza Allah yace fa in kana la mahala in har ya kasance ban makawa sai ya ci da yawa maza Allah yace to ya kasa cikin nasa kashi uku kashi na farko maza Allah yace domin shigar da abinci na biyu domin shan abin sha na uku maza Allah yace ya bar shi domin limfasawa in har ma sai mutun ya ci da yawa to sai ka kasa cikin ka kashi uku kashi daya ka sanya masa abinci kashi na biyu ka sha abin sha kashi na uku kuma ka bar shi domin limfasawa wanda bincike ya nuna tun malaman farko waɗanda suke malaman likitanci galibin cututtuka da suke addabar ƴaƴan adam sababin su shine yawancin abinci duk wata cuta da kake gani ba komai yake haifar da ita face yawancin abinci an gane ko to dan haka kenan shi wannan hadisi yana nuna haramun ne dan adam ya cika cikinsa da abinci baya halatta to shi ne dan uwa yake cewa da hadisin da manzon Allah ya ba Abu Huraira Allah ya kara masa yadda abin sha manzon Allah yace masa sha ya sha manzon Allah yace masa kara sha ya kara sha sannan yace masa kara sha yace ya kara sha wannan kasancewar ai ko anan kai zaka iya fahimta so da yawa zaka meka ma misali mutum wani abu ya sha abun ba da yawa bane ko kuma yana jin kunya daga ya dan kurba sai ya meko maka kai ka san wannan abun da ya sha bai ishe shi ba tana iya yiwa kunya ce ta hana shi ko kuma yana tana iya yiwa yana zaton cewa kai ma kana da bukata ko kuma jama'ar suna da yawa abun ba zai wadace su ba to shine kenan in illolin nan sun koru sai ka nuna masa cewa ya kara sha ya sha sannan kuma ka ce masa ya kara sha kenan kar mu fahimci a karkashin wannan hadisi cewa manzon Allah yana umarnin sa cewa ya cika cikin sa shi yayi hani game da cika ciki da abinci dan haka ba zai dace ba a ce kuma yayi umarnin cewa a cika wannan zai kara nuna maka illar wata sallah da ake ce mata sallar cika ciki ita ce wadda take kasancewa a ranar wato 10 ga watan Ashura wanda za a tunkare shi nan da kwana 5 a nan kasashen Hausa abinda ake kiranta sallar cika ciki ma'ana kayi ta cin abinci sai kayi gangan kare wai cewa har ma fada ake duk wanda bai cika cikinsa da abinci a ran nan to a ranar kiyama za a cika masa ciki da wutar jahannama wannan duka wahayin shaidani ne babu wani lokaci da aka ce dan adam ya cika cikinsa da abinci an gane ko kiyaye lafiya wajibi ne duk abinda zai janyo ma rashin lafiya zuwa gangan jikinka wannan haramun ne ka kusance shi kamar yadda ubangiji ta'ala yace wala tuluku bi aidikum ila tahluka kada ku meka hannayenku zuwa ga halaka in aka ce at tahluka duk abinda karshen shi zai kai mutum zuwa ga halaka dan haka yawancin abinci yana haifar da rashin lafiya da take halakar da mutum dan haka sau da yawa likita zai auna ya ce ka dan rage cin abinci ko ka rage abu kaza me yasa dole sai ta wannan hanya dan haka yana daga cikin fa'idodi na azumi da Allah ya shar'anta mana hikima daga cikin hikimomin da Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana azumi ba dan komai ba dan azumi yana daga cikin ibada wadda take ƙara lafiya a gangan jikin dan adam wanda ka dauka uwar hanji wadda ita take nike abinci a cikin cikin dan adam tsawon wata 11 ba dare ba rana cikin aiki take. Amma a wannan wata daya wanda Allah ya wajabta mana azumi shine azumin Ramadan, a wannan wata kadai take samun hutu. Dan haka galibi idan mutun ya azumci watan Ramadan, idan azumin ya wuce zaka ji ya samu karin koshin lafiya a gangan jikin shi. Akwai wani dan uwa yake ga yamin yake cewa shi dabi'a shi da rayuwar shi baya jin kuzari da koshin lafiya a jikinsa, matukar baya azumi. Indai yayi azumi ɗan kwanuka to zai ji daɗin jikinsa ya samu lafiya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul Nahl, mun tsaya ƙarshen aya ta 50. Faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, wanda kafin ita aya ta 49 Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa shi sarki ne wanda yake mawadaci, wanda baya buƙatar komai a wajen kowa. An gane ku? Wanda ibadar mai ibada ba ta daɗa shi da komai, kamar yadda kafircin kafiri baya rage shi da komai. In har wato jama'a ba su bauta masa ba, to yana da bayi na musamman waɗanda ba sa girman kai dangane da bauta masa. Don haka duk ibadar da bawa zai yi kada ya yi zaton cewa ya ƙara Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da wani abu daidai da misƙa da zarra. Amfanin wannan ibada da Allah ya shar'anta maka, in ka kiyaye to zai dawo kanka a nan duniya, sannan kuma ya ƙara tabbata a kanka a gobe kiyama. In ka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kada ka yi zaton cewa ka rage shi, ka tauye shi da wani abu. Hukubar kafircewa da ka masa za ta tabbata a kanka a rayuwarka ta duniya da makoma lahira. Don haka a cikin hadisi na Abu Dharr, hadisi ne wanda yake Al-Qudsi, Ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ubangiji ta'ala yace, ya ku bayi na, ku san da cewa ba ku kai matsayin da za ku cutar da ni balantana ku cutar da ni. Gaba ɗayan ku mutane da aljannu tun daga Adamu har izuwa kiyama, mun yi kadan mu cutar da Ubangijin mu daidai da tsinin allura. Haka nan yace, kun yi kadan ba ku kai matsayin da za ku amfani ni da wani abu balantana ku amfanar da ni. Don haka a ƙarshen hadisin sai yace, ya ibadi, in an gane ko kafin haka sai yake cewa, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ataqa qalbi rajulin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ku bayina, da a ce farkon da ƙarshen ku, mutanen ku da aljannun ku tun daga Adam har izuwa kiyama, gaba ɗaya su kasance a bisa zuciya ta wanda ya fi kowa tsoron Allah, ya fi kowa ɗa'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce, ɗa'arku da biyayyarku ba za ta daɗa komai a cikin mulkina ba. A ce tun daga Adam har izuwa kiyama, mutum da aljan kowa Allah ya bashi zuciya, nagartacciyar zuciya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kwata-kwatar rayuwar shi ibada ce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To a ce kowa ya zama haka, duk ibadar mu ba za mu rada Ubangiji subhanahu wata'ala da wani abu a cikin mulkin sa ko mun kankanta shi. Haka yace kuma ya ku bayina da a ce farkon ku da karshen ku, mutanen ku da aljannun ku su kasance a bisa zuciyar mafi lalaci daga cikin ku wanda yafi kowa ta'addanci. Ubangiji ta'ala yace ta'addancin ku da lalacin ku bai tauye komai daga cikin mulkina. A ce kowa tun daga Adam har izuwa kiyama mutum da aljan, a ce kowa yana da zuciya irin zuciyar shaytani, ko mu ce zuciya irin zuciya ta Fir'auna. Kowa yayi iya kafircinsa, to ba mu tauye Ubangiji subhanahu wata'ala daidai da wani abu daga cikin mulkinsa. Don haka a ƙarshe sai ce ya ibadi innama hiya a amalukum ukhsiha lakum, ya ku bayina ku san da cewa ayyukan ku kadai, wato ina lissafe muku ina kididdige muku, duk abinda kuka aikata na alkhairi ko na sharri babu wanda zai tozarta. Faman wajada khairan falyahmadillah, duk wanda ya samu alkhairi ya zamanto sakamakon sa a gobe kiyama. Ubangiji ta'ala yace falyahmadillah, ya gode ma Ubangijinsa, ba karfin sa bane ba dabarar sa bane, dace ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora shi akan wannan tafarki madaidaici har mutuwa ta cin masa. Sai yace wa man waje da gairar zalika, duk wanda ya samu abin da ya walaice haka, aka wayi gari wal iyazu billahi kiyama makoma ta yi muni. Ubangiji ta'ala yace fala ya luman na illa nafsa, kada ya zargi kowa ya zargi kansa, shine ya tabar da kansa a rayuwarsa ta duniya. Don haka Ubangiji ta'ala mawadaci ne dangane da ibadar mai ibada. Ibadar mai ibada ba ta rada shi da komai, kafircin kafiri baya tauye shi da komai. Wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara. Don haka aya ta gabata a cikin suratu Ibrahim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyun hamid. Annabi Musa yace ma jama'a sai yace wallahi inda gaba dayan ku za ku kafirce da duk waɗanda suke raye a duran ƙasa, to kar ku yi tsammanin kun rage Ubangiji subhanahu wata'ala da wani abu, domin Ubangiji na wanda ya turo ni mawadaci ne, an gane ku baya buƙatar komai a wajen kowa, kuma Hamidun abin yabo ne, in har ku ba ku yabe shi ba to yana da bayi na musamman waɗanda suke yabansa suke gode masa. To shine anan Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba, yace duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasai mai tafiya, to yana sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala ne. Duk abin da ka sani wanda yake cikin sammai na halittu da duk halittun da suke cikin ƙasai, an gane ku, da waɗan masu tafiya da wanda suke masu jan ciki ko ma menene, to wannan suna bauta ma Ubangiji subhanahu wata'ala, suna sujada gare shi. Don haka a can cikin suratul Nur Ubangiji ta'ala yake cewa alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alu. Ubangiji ta'ala yace shin baka san da cewa duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai wato suna tasbihi suna tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala dangane da abin da bai dace da shi ba? Yace haka nan wa tayru safat, tsuntsaye lokacin da suke shimfiɗa fukafukansu suna dinkewa suna budawa, to tasbihi ne suke suna bauta ma Ubangiji. Sai yace kullun qad alima salatahu wa tasbiha, komai da ka sani na halitta Ubangiji ta'ala ya san tasbihin shi kuma ya san irin sallar da yake masa. Sai yace wallahu alimun bima yaf'alu, Ubangiji ta'ala masani ne game da abin da bayinsa suke aikata ba. Haka a cikin suratul Hajj yake cewa alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa shamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqa alayhi al azab. Ubangiji ta'ala yake cewa shin baka san da cewa duk halittun da suke cikin sammai da duk halittun da suke cikin ƙasai da rana da wata da taurari da duwatsu da itace gaba ɗayansu suna sujada ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala, haka nan masu yawa daga cikin jama'un mutane suna duka suna sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala, suna kadaita shi a cikin ibada. to dan haka duk abin da ka sani wanda Allah ya halitta Ubangiji ta'ala ya hure shi yana ba yana bauta masa an gane ko ibada wadda take ta hurewa Ubangiji ta'ala ya hure komai bauta masa yake duk abin da ka sani iccen da yake rike a hannunka ko wanda ka tura a murhu domin ka hura wuta ka dafa abinci shi kanshi wannan icce bushashe yana tasbihi yana tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala dangane da abin da bai dace da shi ba dan haka shine yace walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba ga Allah ne yake sujada duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai min dabba wato na abu wanda yake mai tafiya in aka ce dabba shine kullu ma yadifu ala wajhi al-ard duk abin da ke tafiya a ban kasar sunan shi dabba sawa'an dan adam ne ko kwari ne ko dabba ne ko mai ne ne amma yanda Ubangiji ta'ala yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala baqni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba sai yace wal mala'ikatu mala'iku wa hum la yastakbiruna Ubangiji ta'ala yace ba sa girman kai game da bauta mana ba sa girman kai game da bauta mu an gane ko mala'iku ba sa girman kai game da bauta ma Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kamar yanda yake faɗa yusabbihuna al-layla wan nahara la yasturun an gane ko Ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada mushrikai suka ce Allah ya rike da sai yace subhanahu tsarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala dangane da rukun da an gane ko dan ba kowa yake bukatar da sai wanda yake gajiyayye wanda yake bukatar a taimaka masa sai yace bal ibadun mukram wadai su mala'iku bayi ne waɗanda suke masu daraja a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala la yasbiqunahu bil qawli wadanda ba sa rigayar Ubangiji subhanahu wata'ala da wata fada su fadu wata fada kafin Allah ya fada musu yace su fada kuma ba sa aikata wani aiki gabanin umarni na Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa hum bi amrihi ya'malu to dan haka kuma a wata ayar a cikin sura sai yake cewa yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturu an gane ko su mala'iku suna tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala tsawon dare da yini la yafturuna Ubangiji ta'ala yace ba sa katsewa ba sa fatara yanda mu ba ma katse numfashi in ka katse numfashi ko rayuwa ba za ta yi ba to haka sahabban wannan mala'iku ba sa yankewa game da tasbihi na Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Manzon Allah yake cewa abatis samau wa haqqan wa huqqal wa haqqalaha an taifa ko kuma wa huqqalaha an taifa Manzon Allah yace sama ta yi nishi Manzon Allah yace kuma ya cancanta ta yi nishi Manzon Allah yace a cikin samai babu daidai da inda mutum zai dora yatsa hudu face akwai mala'ika wanda yayi sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yace wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun dan haka yace fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yasamu in har jama'ar ka sun yi girman kai sun ki kadaita ni a cikin ibada Ubangiji ta'ala yace kada ka damu fal ladina inda rabbika wadanda suke wajen Ubangijinka na mala'iku yusabbihuna lahu bil layli wan nahari suna tsarkake shi tsawon yini da dare wa hum la yasamuna Ubangiji ta'ala yace su mala'iku ba sa kosawa game da bautar Ubangijinsu dan haka sai yace ya khafuna rabbahum min fawqihim wato mala'iku suna tsoron Ubangijinsu domin shi ke sama da su da rinjaye an gane ko shi yake sama da su da rinjaye kowa da ka sani da komai yana karkashin jimki na Ubangiji subhanahu wata'ala Ubangiji ta'ala shi yake tafiyar da komai shi yake tuka kowa da komai kamar yanda yace ma min dabbatin illa huwa afizun bi nasiyatiha haka yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Ubangiji ta'ala shi ke sama da bayinsa wato da rinjaye don haka bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na tauhidi daukakar ubangiji subhanahu wata'ala daukaka ce kala uku akwai uluwul zat akwai uluwul qahr akwai uluwul shan an gane ko uluwul zat shine yanda Allah ya bamu labarin cewa ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa kamar yanda yace ar-rahmanu 'ala al'arshi stawa akwai kuma uluwul qahr daukaka ta rinjaye wanda kowa da komai yana karkashin mulkin ubangiji subhanahu wata'ala shi yake gudanar da kowa da komai lamurra na kowa da komai ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake gudanarwa an gane ku shi yake sa ayi abin da yake so ba wanda ya isa ya kadi gaban sa ya aikata wani abu ba tare da nihin Allah subhanahu wata'ala ko da san shi uluwul qahr kenan sannan kuma akwai uluwul sha'an daukaka ta sha'ani wanda lamurran ubangiji subhanahu wata'ala suke gaba an gane ku sunayensa sunaye ne waɗanda sun kai gaya a wajen kyawu sifofinsa sifofi ne waɗanda suke cikakku wanda babu wata naƙasa da tawaya wato game da su wannan aya sai ka sanya ta layin ayoyin da suke fa'idantar da daukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa wanda dalili sama da 150 wanda suke nuna Allah ya daukaka akan al'arshin sa Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya tattaro su a cikin littafin sa mai suna wannan littafin ana kiran shi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya sai da ya tattara dalilai sama da 150 wadanda suke tabbatar da daukakar Ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshi ayoyin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganganu na sahabbai da na tabi'ai da na atba'ut tabi'i sai yace wa yaf'aluna ma yu'maru su mala'iku suna aikata abinda aka umarce su abinda aka ce su yi shi suke yi ba sa kadar gaban su su aikata abinda ba a sa su ba kamar yanda ubangiji ta'ala yace la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru zamu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala allahu azza wa jalla wa qala allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid fa iyyaya farhabun wa lahu ma fis samawati wal ard wa lahu ad-din wasiba afa ghayra allahi tattaqun وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Ubangiji ta'ala ke faɗa wa qala Allah Allah ya faɗa yace da bayinsa la tattakhu ilahayn ithnayn kada ku riki alloli guda biyu a matsayin abun bautarku sai yace innama huwa ilahun wahid ku san da cewa kadai abun bautarku wanda ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada ilahun abun bauta ne wahidun daya daya wanda ba shi da abokin tarayya ta kowace fuska sai ya ce fa iyaya farhabu ni ubangijinku ku kiyaye ni ku ji tsoro na kada ku ji tsoron wani nan hani ne kai tsaye daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala cewa kada mu sanya masa kishiya a cikin abin da yake hakkinsa shine yace wa qala Allah Ubangiji ta'ala ya faɗa yace la tattakhu ilahayni kada ku rike alloli isnaini guda biyu. Wannan kasancewar Ubangiji Ta'ala yana kore mana kididdiga ne ta ilahiya, cewa Allah da ya cancanta a bauta masa ɗaya ne. Ba dan ayar tana nuna cewa iya mutum ya rike Allah biyu ya ringa bauta masa, ya ringa bauta musu shi kadai ne aka hana shi, ba laifi yana iya rukun alloli kamar uku ko hudu ko biyar ko sama da haka. Ayar ba haka ba take ne. Idan aka ce kada ka rike Allah biyu ka ringa bauta masa, min babi aula a ce kar ka sake ka bauta ma alloli guda uku. An gane ko? Karancin kenan kididdiga da safi daga biyu yake farawa. Dan haka sai ya ce la tattakhizu ilahaini, kada ku rike alloli guda biyu ku ringa bauta musu. Sai ya karfafa wannan hani sai ya ce isnaini, ya ce Allah biyu kada ku rike su a matsayin abun bauta. Sai ya ce innama huwa, ku san da cewa Allahnku wanda ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada, ilahun abun bauta ne wahidun, daya-daya wanda ba shi da abokin tarayya. Sai ya ce fa iyaye, ni Ubangijinku farhabu ne, wato ku tsorace ni kada ku ji tsoron kowa. Wanda inda a ce Allah ya wuce daya ya kai biyu ko sama da haka, to ba yanda za a yi yanda muke rayuwa a doron kasa a yanzu, da yanda sama take, yanda Allah ya gina ta, an gane ko ba ta rutu ba. To inda a ce alloli sun kai biyu ko sama da biyu, to ba yanda za a yi wato rayuwa ta tabbata a ban kasa. Inda a ce Allah biyu ne, to da an ringa samun hamayya da jayayya da yakar juna domin wani ya yi rinjaye a kan dan uwansa, kamar yadda sarakuna suke yi. In ka fi karfin wani sarki, sai ka ɗau sojojinka ka je ka fada shi da yaki, ka mamaye shi, daular shi ka hada ta da taka, ka zama to kasar ka ce gaba ɗaya kai kake mulkin ta. Dan haka Ubangiji Ta'ala yake cewa law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifu. Da a ce a cikin sama da ƙasa akwai wasu alloli banda Allah wanda ya halicci halittu, Ubangiji Ta'ala yace la fasadata, yace da sama da ƙasa sun baci, sun fita daga tsari. Inda a ce akwai wani Allah a cikin, an gane ko, na daban banda Allah da ya halicci halittu, a ce a cikin sama da ƙasa akwai wasu alloli na daban, to ba yanda za a yi sama da ƙasa wato su tabbata. Da za su yaƙi juna, wannan ya ce can yake bukata, wannan ya ce can yake bukata. Kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratul mu'minun, mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khala wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimul ghaibi wash-shahadati fata'ala amma yushrikun. Ubangiji Ta'ala ya ce mattakhadallahu min waladin, Allah bai riki da ba, domin wanda yake rukun da sai wanda yake gajiyayye kasashe. Wama kana ma'ahu min ilahin, kuma babu wani Allah da ya cancanta a bauta masa tare da shi. Sai ya ce idan in har akwai wani Allah bayan shi Allah da ya halicci halittu, la zahaba kullu ilahin, ya ce da kowane Allah ya ja da baya ya ware, bima khalaqa, ya ware iya abin da ya halitta, ya ware nashi ya nashi, an gane ko? Wala ala ba'dihim ala ba'd, kuma da junansu ya yi ƙoƙarin yin rinjaye a kan juna, da wani Allah sai ya yi ƙoƙarin ya yaƙi Allah ɗaya domin ya yi rinjaye, ya haɗa kenan yankin shi ya zamanto cewa ƙarƙashin mulkinsa ne, kamar yadda sarakunan duniya suke. To don haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kadai ne Allah da ya cancanta a bauta masa. Duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wannan ibada ibada ce batacciya, kuma shirme ne da hayaniya, bata lokaci ne. An gane ko? Bata lokaci ne. Zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Ubangiji Ta'ala shine abun bauta wanda yake na gaskiya. Duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada ce wadda take batacciya, don haka ibada gaba ɗayanta haƙƙi ne na Ubangiji Subhanahu wata'ala baya tarayya da kowa kamar yanda yake mana wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wa haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa su kadaita shi a cikin ibada kada su sanya masa wato abokin tarayya a cikin duk wani abu da sunan ibada kamar yanda yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana shine yace Allah yace la tattakizu ilahain ithnaini kada ku riki alloli guda biyu ku ringa bauta musu an gane ku innama huwa ku san da cewa Allah ku da ya cancanta ku bauta masa ilahun abun bauta ne wahidun daya daya fa'iyaya ubangiji ta'ala yace ni ubangijin ku farhabu ni ku ji tsoro na kada ku ji tsoron kowa anan akwai siga daga cikin su ya gul hasr shine taqdimu ma haqqu ta'khir an gane ku yanda zancen yake kenan farhabu iyaya ku ji tsoro na amma sai yace fa'iyaya ni ubangijin ku farhabu ni ubangiji ta'ala yace ku ji tsoro na kada ku ji tsoron kowa an gane kenan me ake nihi da tsoro anan shine tsoro wanda yake na kokuwa kana tsoron wani alkhairi ya kuce maka ko kuma kana tsoron wani sharri ya same ka to kada ka ji irin wannan tsoro baya halatta ka sarrafa shi ga wani face ga Ubangiji Subhanahu wataala dan haka shine anan ya nuna shi kadai ya dace a ji tsoron sa kada a ji tsoron kowa sai ya ce walahu ma fis samawati wal ardi Ubangiji ta'ala shi yake da mallakar duk abin da ke cikin samai da kasai ma'ana mulkin sa ne bayin sa ne kuma gaba ɗaya halittar shi ce bai tarayya da kowa kaga wannan kenan dalili ne wanda Allah yake tabbatar mana game da cewa shi ya cancanta a bauta masa idan muka hudda sama da kasa me ya rage babu abin da ya rage to samai da kasai da duk abin da yake cikin su na halittu mallaka ne na Ubangiji Subhanahu wataala bai tarayya da kowa duk abin da kake bukata a nan duniya ko a lahira ba wanda ya isa ya baka shi face Ubangiji Subhanahu wataala duk wani abin da kake ki kake kyama kake tsoron shi ba wanda ya isa ya baka kariya kuma in ya same ka ba wanda ya isa yayi maka face Ubangiji Subhanahu wataala domin mallakar samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu gaba ɗaya nashi ne bai tarayya da kowa kenan wannan dalili ne wanda ke tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa ba wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada dan haka kenan yace walahu ma fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da kasai mallaka ne ga Ubangiji Subhanahu wataala bai tarayya da kowa sai yace wala huddinu wasiba kuma shi ya cancanci wato biyayya wadda take tuttuk wadda ba ta yankewa har abada an gane ko abinda ake nihi da addini anan shine abba shine yace wala huddinu Ubangiji ta'ala shi ya cancanci addini biyayya wasiba wadda take tuttuk wadda ba ta yankewa duk wani wanda ake masa biyayya kuma bayan Ubangiji Subhanahu wataala tana da lokaci kayyadadde yau inda wani zai zo ya tirsasa mutane ya ce dole sai an bi shi sai an bi dokar shi sai an bi abin da yake so to sa masa lokaci in ma shi wanda aka tilasa cewa ya bi shin da wama zai yi akwai mutuwa tana tafe idan ya mutu kenan ba maganar biyayya ta yanke ko shi wanda yace ai masa biyayya idan ya mutu kuma wa za a bi kenan dan haka biyayya dindindin wanda ba ta yankewa cancanta ce ga Ubangiji Subhanahu wataala domin sarki ne wanda yake rayayye rayuwa wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe rayuwa ce wanda take madawwamiya kuma sarki ne wanda yake sama da kowa da rijaye kowa a ƙarƙashin sa yake shi yake gudanar da al'amuran bayin sa dan haka yace wala huddinu wasiba Ubangiji ta'ala shi ya cancanci biyayya dindindin wanda ba ta yankewa sai yace afa ghayrallahi tattaqun shin yanzu wannan Allah kuke jin tsoro ya ku bayina ai bai dace ba a matsayin mu na mu'minai mu ji tsoron wani ba Allah ba. Shine yace afa ghayrallahi, shin yanzu wannan Allah tattakuna kuke jin tsoro ba kwa tsoron ubangijin ku? Sai yace kada ku manta wa ma bikum min ni'matin, duk abin da ke tare da ku na ni'ima ko mun kankantarta, fa minallahi, ku san da cewa wannan ni'ima kun same ta ne daga wajen ubangijin ku mahaliccin ku, ba wani karfin ku da dabarar ku bane kuka janyo ma kanku abin da kuke so kuke kauna. In har kun isa ku janyo ma kanku wani amfani da kuke so kuke kauna, to ku ije ma kanku duk wata cutarwa da za ta same ku. Da haka yace wa ma bikum min ni'matin, duk abin da ke tare da ku na ni'ima, to fa minallahi, ku san da cewa daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ne kuka same ta. Wannan yana ɗaya daga cikin wato ginshikai waɗanda suke na godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Ana buƙatar mumini dole sai ya tabbatar a cikin zuciyarsa duk wani abin da ya samu wanda yake so yake kauna na amfani na duniya ko na kiyama, to ya tabbata cewa ba ƙarfinsa bane ba dabararsa bane, Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya nufaci shi da wannan alƙawari. Duk wani abin da kake ki kake kyama, idan ya kauce maka ko kuma aka yaye maka, to wannan ita ma wata babbar ni'ima ce daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Kada ka zaci cewa ko wani wayanka ne da dabararka wato zai gusar maka duk wani abin da kake ki kake kyama. To shi ne sai ya ce kenan, kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake nuna mana cancantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato kadai cancantar shi a kadaita shi a cikin ibada. Me yasa? Saboda duk wata ni'ima da ka sani Ubangiji ta'ala shi ya jaddada ma bayansa. Sai ya ce thumma idza massakum durru, yace sannan idan wani tsanani ya shafe ku, tsananin talauci ko rashin lafiya ko wani kunci na rayuwa ko wani tsoro ko wani firgici, to ku san da cewa fa ilaihi, zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ne taji aruna, wato kuke karaji kuna daga murya kuna neman taimako da agaji. An gane ko? Idan wani tsanani ya same ku, ina kuke fakewa? Zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine yace thumma idza massakum durru, sannan ku san da cewa idan wani tsanani ya shafe ku, shine talauci ko fari ko rashin lafiya ko wani tsoro ko wani firgici, fa ilaihi, zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ne taji aruna, kuke karaji kuna daga murya kuna ya Allah ka taimaka, ya Allah ka agaza mana. Ubangiji ta'ala sai yace thumma idza kashafa durra ankum, sannan idan Ubangijin ku ya yaye muku tsananin da ya shafe ku, gabarin ku, idza fariqum minkum, Ubangiji ta'ala yace sai ga maka wata jama'a daga cikin ku, bi rabbihim yushrikun, da Ubangijin su suke shirka suna hada bautarsa da wani. An gane ko? Ubangiji ta'ala yace sun yi haka ne li yakfuru bima atainahum, dan su kafirce ma abinda muka ba su muka jaddada musu na ni'ima. Ubangiji ta'ala yace fatamattahu, ku ji dadi wato da rayuwa ta duniya, fa saufa ta'lamun, da sannan za ku yi sanin karshen al'amarin ku yaya zai kasance. Wannan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa yayi tsanani gabarin bawa ko ije shi abu ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake da mallakar shi. Dan haka yace thumma idza massakum durru fa ilayhi taj'aluna, in tsanani ya shafe ku, zuwa ga Ubangiji kuke kai kukan ku, ma'ana kuna daga murya kuna karaji, ya Allah ka taimaka, ya Allah ka agaza mana. Wanda zamu iske aya nan gaba a cikin suratul Isra, wanda makamanciyarta ta gabata tun a cikin wato suratul Tauba, ko kuma mu ce cikin wato suratul Yunus, wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna cewa mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara zamani da su, in sun fada cikin tsanani ba sa roƙon kowa banda Ubangijin da ya halicci kowa da komai. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa idza massakumud durru fil bahri dallamantaduna illa iyyah falamma najjakum ila albarri a'radtum wa kana al-insanu kafura فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور إن سنفادا cikin sanadi ba sa roƙon kowa banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin sun yi sani sun tabbatar da cewa wannan tsanani da suka fada ba wanda ya isa ya fitar da su banda Allahn da ya halicci kowa da komai. Da haka yace fa ilaihi taji aruna, ai zuwa gare shi kuke karaji kuna daga murya ya Allah taimaka, ya Allah agaza. Sannan sai yace fumma idza kashafa durra anku, sannan idan ya yayi tsanani ga barinku kuka sauka lafiya kuka samu abin da kuke bukata. Ubangiji ta'ala ya ce idza fariqu minkum siga maka wata jama'a daga cikinku bi rabbihim yushrikuna, da ubangijinsu suke shirka suna tarar da bauta, sai su koma sai su dukufa akan bautar gumakansu. Dan haka Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya ce mushrikan zamanin mu sun fi mushrikan farko tsananin shirka da kafirci, saboda mushrikan farko in sun fada cikin tsanani suna tsantsanta ibada ga Ubangiji ba sa roƙon kowa banda shi. Amma mushrikan zamaninmu da cikin tsanani da cikin yalwa suna shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tuntube mutun zai yi maimakon ya ce ya Allah taimaka, sai ka ji ya ce ya shehu fulan ko ya dan Amina ko ya Jailani ko ya Kailani ko ya Badawi ko ya Gausu, ba kowa yake nihi da Gausu ba shehunsa. Kaga fa a nan fa yana cikin tsanani, maimakon ya ce ya Allah gyara, tuntuban da ya ba wanda ya isa ya hana shi ya kai kasa banda Allah da ya halicce shi, maimakon ya kirayi Ubangiji ya nemi agajin shi sai ya kirayi wani bawa wanda shi kanshi bawan bai isa ba ya kulla ma kansa wata tsiya balantana ya kulla ma wani. Kuma abinda kake fada bai ma yi sani ba, in ma ya yi sani ya ji bai isa ba ya kawo maka agaji. Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Ubangiji ta'ala yace duk wasu wanda kuke bauta ma koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da fatar dan dabino Allah yace basu mallaka ba. Me ake nihi da fatar dan dabino? Idan ka bare dabino ka fitar da dan shi, jikin dan zaka samu wata farar fata ta nade shi. To di ba ma dabinan ba, to wannan farar fatar da ta nade dan dabinan Ubangiji ta'ala yace daidai da ita basu mallaka ba. Ubangiji ta'ala yace in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, in ma kun roke su kun kiraye su kun ce ya shehu wani, Ubangiji ta'ala yace la yasma'u du'aakum, ba sa jin kiran da kuka musu. Walau sami'u, Allah yace kaddara cewa za su ji, mastajabu lakum, Allah yace sun yi kadan su amsa muku. An gane ku, sun yi kadan su amsa muku su biya muku bukatunku. Dan ba wanda yake amsa addu'ar wanda yake cikin tsanani face Allah mahaliccin kowa da komai. Amma yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. To shine yace li yakfuru bima ataynahum. Ubangiji ta'ala yace sun yi haka ne dan su butulce mana game da abin da muka ba su, su kafirce mana. Dan haka Allah ya ce fatamattu ku ji dadi da rayuwar duniya, fasawfa ta'lamun, Ubangiji ta'ala ya ce da sannan za ku sani karshen al'amarin ku yaya zai kasance. Wannan kashedi ne da barazana Ubangiji subhanahu wata'ala yake musu domin su shiga hayyacinsu. Sai ya ce wayaja aduna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Mushrikai wato suna sanya ma abinda ma bai yi sani ba, suna sanya masa nasiban wani kaso mimma razaqnahum, daga cikin abinda muka azurta su. Wayaja aduna, Ubangiji ta'ala ya ce mushrikai suna sanyawa lima la ya'lamuna, ga abinda bai yi sani ba, nasiban wani rabu mimma razaqnahum, daga cikin abinda muka azurta su na kayan gona da dabobi. Su ne mushrikai waɗanda suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna da gumakansu waɗanda suke bauta ma. Da haka Allah ya yi amfani da lafazin ma domin gunki baya ji baya gani baya fahimtar abin da ake faɗa masa. An gane ku, domin ita ma ana amfani da ita ne gairu la'akir ga abin da ba shi da hankali. To idan sun yi kayan gona da dabobi sai su ware, wannan kaso ne na Allah, wannan kuma kaso ne wanda yake na gunki. Su ware kasansu gunki, sannan kuma su ware kaso na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya gabata tun a cikin suratul an'am, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكم. اواري wannan kaso ne na gunki, wannan kaso ne na Allah. Daga cikin kasan gunki, in wani abu dabobin daga cikin abin da aka ware, wannan dabobi ne raƙuma ne na gunki. Idan wani raƙumi ya kuce ya je ya fada cikin kasan Allah, sai a dawo da shi, sai a dawo ma da gunki kayansa, sai a ce Allah mawadaci ne. Idan daga cikin kasan Allah wani ya kuce ya je ya fada cikin kasan gunki, shi kuma sai a bar shi, a ce ai shi mabukaci ne. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah. Abin da ya kasance daga cikin rabon gumakansu, to wannan baya saduwa zuwa ga rabon Allah, in ma ya je to za a dawo da shi. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim, daga cikin rabon Allah idan ya ware ya kuce ya je ya fada cikin kasan gunki, to wannan sai a bar shi. Ubangiji ta'ala ya ce sa'a ma ya hukumu, abin da suke hukuntawa Ubangiji ta'ala ya ce yayi muni, yaya za su sanya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala kishiya a cikin abin da ya azurta su. Shine anan yace wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum, suna sanya ma abinda baya sani baya fahimta rabu daga cikin abin da muka azurta su. Ubangiji ta'ala yace tallahi na rantsi da ni kaina, la tus'aluna, lalle ne za a tsida ku a tambaye ku a ranar kiyama, amma kuntum taftarun, dangane da abin da kuka kasance kuna yanki na ƙarya kuna jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nan rantsuwa Allah ya yi da kanshi cewa sai ya tsida su a ranar kiyama, ya musu tambaya dangane da yankin ƙaryar da suke masa cewa yana da kishiya, yana da abokin tarayya a cikin ibada. Sai ya ce wa yaj'aluna lillahi albanati, suna sanya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ƴaƴa mata. An gane ku, sai su ce ƴaƴa mata, wannan kenan na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, kamar yadda suka ɗau cewa wai mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce subhanahu, tsarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da rukun ƴaƴa. Sai ya ce walahum ma yashtahun, wai su kuma na gare su, wato abinda suke so, suke shawa, suke kauna, su ne ƴaƴa maza. An gane ku, kenan anan ma in ma ka dauke tafi mahalli nasbin, kenan wayaji aluna lahum ma yashtahuna, wayaji aluna li anfusihim ma yashtahuna, kenan suna sa ma kansu abinda suke so suke kauna. Ko kuma ka dauke ta ma anan kenan fi mahalli rafin, kenan khabar ne na mubtada, walahum su kuma na gare su, ma yashtahuna abinda suke so shine yaya maza. To dan haka irin wannan rabo da suka yi a cikin suratul Najm, Ubangiji ta'ala yace wannan ai rabo ne wanda yake na zalunci. Abinda baka so shi zaka ware ka ce na Allah ne, kuma duk abinda kake so ka ware ka ce kai su ne naka. Alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun hiza, yanzu ku kuke da ƴaƴa maza, Ubangiji ta'ala shike da ƴaƴa mata. Ubangiji ta'ala yace tilka idan kismatun riza, in har haka rabon yake, Ubangiji ta'ala ya ce to wannan rabo ku rabo ne na zalunci, ba a yi adalci ba a cikinsa. Dama dama ma mun ku kwatsa ku yi wake da shinkafa a bashi rabi, shi kuma ku dau rabi. Amma abinda kai baka so zaka ware ka ce na Allah ne, kuma kai ka ware abinda kake so ka ce naka ne. To dan haka Allah ya tsarkake kansa ya ce subhanahu, tsarki ya tabbata ga Ubangiji dangane da rukun ƴaƴa, me zai yi da ɗa, domin shi mawadaci ne, baya buƙatar komai. Sai yace wa idza bushira ahaduhum, Ubangiji ta'ala yace idan an ba ɗayan su albushir, bil unsa game da cewa an haifa masa ƴa mace azalla wajhuhu muswadda fuskarsa wato sai ta zamanto tayi baki kirin saboda bacin rai da bakin ciki da damuwa wa huwa kadhim ubangiji ta'ala yace sai ga maka shi yana mai hadi fushi wannan dabi'a ta maguzanci a jahiliya duk wanda aka bashi albishir cewa an haifa masa kiyamaci to sai kaga fuska ta canza mutun ya wuni ran shi a bace yana mai hadi fushi kar ku yi tsammanin cewa kwata kwata wannan muguwar dabi'a ta gushe wallahi har yau akwai bulbudinta a cikin jama'a ta musulmi zaka samu wani kawai in aka bashi labarin cewa matar shi ta haifi kiyamaci zaka ga baya wata murna baya wata walwala a fuskar shi zaka gane akwai wani nau'i na damuwa amma in aka ce masa an haifa masa ɗa namiji sai kaga yana murna tamkar yayi tsalle to waye ce maka matuntaka cewa aibi ne kasancewar ta mace wannan ba aibi bane ba shin yanzu rana micici mace ce ce wata namiji ne da rana da wata waye fa na haske rana kuma masana kimiya amfanin da ake yi dangane da hasken rana ya wuce amfanin da ake yi dangane da hasken wata kaga kenan kasancewar shi wata namiji ne wannan ba wani fifiko bane ba da wata daraja duriya akan kenan kasancewar ita rana cewa mace ce ce balma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana cewa ka samu ƴaƴa mata ma yafi ka samu ƴaƴa maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Aisha Allah ikara mata yadda take bashi labarin cewa wata mabaraciya ta shiga wajenta tana dauke da ƴaƴanta mata guda biyu sai ta ma Aisha Allah ikara mata yadda bara cewa a taimaka mata Aisha tace bata samu komai a wajena banda dan dabino daya daya daga yanda ake rayuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za a dauka a ba almajiri ko babu sai dan dabino daya tsammanin ka in akwai abinda za a iya taimakawa Aisha ta dauko dan dabino daya ta bada Aisha tace me za a yi sai na rintse ido fa a daitu haiya ha na dau dan dabinan dai na leka mata Aisha tace da ta karbi wannan dabino sai ta fara shi ta raba shi tsakiya sai ta leka ma ƴaƴan nata ma wannan ƴaƴan nata suka ci ita komai bata ci ba sannan sai ta tashi ta fita Aisha tace fitar take da wuya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida sai na bashi labarin wannan abun mamaki abun al'ajabi manzon Allah sai ya ce mani butuli min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya jarrabe shi da ƴaƴa mata da wani abu na ƴaƴa mata in ma diya daya ko biyu ko uku ko sama da haka ya kyautata musu manzon Allah yace waɗannan ƴaƴa mata za su zame masa garkuwa da shamaki tsakanin shi da wuta a gobe kiyama wannan hadisi yana cikin sahihu muslim a wata riwaya Aisha take cewa wata miskina mabaraciya ta zo mun tana dauke da ƴaƴanta mata guda biyu Aisha take cewa sai na dauko ƴaƴan da biyu no uku sai na bata sai ta dauki wato dabino guda-guda sai ta leka ma ƴaƴan nata ita kuma sai ta rike guda yara sai suka yi gaugawa sai suka cinye ɗayan da ta ɗauka za ta kai bakinta yaran sai suka buɗe baki suka leko hannu wannan ɗayan sai ta dangana sai ta raba shi biyu sai ta ba su suka cinye Aisha ta ce lamarinta sai ya ban mamaki sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin yanda wannan al'amari ya kasance manzon Allah sai yace da ni inna Allah azza wa jalla qad awjaba laha bihima aljanna aw a'taqaha bihima minan nar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mata gidan aljanna biha asanadiyar kenan wannan dan dabino daya da ta dauka ta ba kenan ƴaƴanta ko kuma a sanadiyar tattala wannan ƴaƴanta da ta yi Allah ya ƴantar da ita game da gidan wuta to dan haka a wani hadisi wanda yake sahihi wato yana cikin musnad na al-Imam Ahmad Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ala jariyataini duk wanda ya dauki dawainiyar ƴaƴa mata guda biyu tun suna yara ya ringa tattala su hatta ta buruga har suka kai lokacin da suka balaga manzon Allah yace ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa ni da shi manzon Allah yace haka zamu zo ranar kiyama wa damma asabi'ahu manzon Allah sai ya hada yatsotsin shi kafada da kafada za ku tashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya kyautata musu ya ladabtar da su ya ba su tarbiyya har suka kai lokacin da suka balaga to sakamakon shi shine aljanna a gobe kiyama to kaga duk wannan fadala wane ne aka ce in ya sami ƴaƴa maza kaza in ya kyautata musu ya musu kaza cewa aljanna za ta zama to makomar shi kaga wannan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana balma samun ƴaƴa mata a tattala su wannan yafi wato samun matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala sama da ƴaƴa maza kuma anan in har tsammani kake kamar yanda su wato aqida ta maguzawa wai su suna ganin cewa ita kiyama ce kawai ci ma zaunaci an gane ko ba ta nemo kuɗi kuma in yaki ya taso ba ta fita fagen daga suke ganin wani abun aibi ne kawai wahala ce a ce mutum ya rike kiyamaci yanzu anan abinda muke so mu sani ƴaƴa maza nawa zaka samu a cikin gida sama da goma amma wannan kiyamaci ɗaya tak in Allah ya sanya albarka ta fi waɗannan goma gaba ɗaya kuma ka ɗauka duk gidan da ka sani in dai aka samu kiyamaci in Allah ya sa kiyamaci ce wadda ta samu tarbiyya ta ƙwarai duk lokacin da ta samu wadata to duk waɗannan ƴaƴa maza waɗanda suke cikin gidan sai ta ninka su komai alkhairin da suke yi to dan haka kasancewar anan ɗabi'a ce ta maguzanci nuna ƙi da ƙyama idan an ba mutum albishir cewa an haifa masa kiyamaci abin da ya kamata sai ka yi murna ka yi farin ciki ka gode ma Ubangiji subhanahu wataala domin wannan kyauta ce Allah ya maka kai ka samu kiyamaci wani inda a ce duk abin da ya mallaka na dukiya ya bada gaba ɗaya a bashi kiyamacin zai iya badawa domin shi kawai iya abin da yake bukata ya samu tsaruwa idan haka Ubangiji ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir mallakar abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne shike halittar abin da ya ga dama yahabu liman yasha'u inatha shike ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa wani Allah sai ya bashi gaba ɗaya iya abin da zai haifa a rayuwarsa ƴaƴa mata ne wa yahabu liman yasha'u dhukur wani kwa idan Allah ya ga dama sai ya bashi ƴaƴa maza gaba ɗaya aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma ya gauraya musu an gane ko a baka ƴaƴa maza da ƴaƴa mata amma mutum kenan wake da shinkafa sai ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda Allah ya ga dama ko sai ya maida shi bakarare ya zaman to kwata-kwata baya aikuwa sai ya ce innahu alimun Ubangiji ta'ala masani ne wanda yake ya kai matuka a cikin sani wanda Allah ya bashi ƴaƴa maza ko ƴaƴa mata ko ya gauraya masa Ubangiji subhanahu wataala yana da sani shi wanda Allah ya maida shi bakarare ba manta shi ba Ubangiji subhanahu wataala yi hikima ce ta sanya tashi kawai ta nuna cewa ba zai bashi ƴaƴa ba saboda wasu dalilai kuma mai iko ne akan kowa da komai wanda ma baya aihuwar in Allah ya ga dama sai ya bashi ƴaƴa kamar yanda ya ba Annabi Ibrahim alaihi salam bayan shekaru sun tura sai ya ce wa idza bushira ahaduhum in an ba ɗayansu albishir bil unsa game da cewa an haifa masa kiyamaci dhalla wajhuhu muswaddan Ubangiji ta'ala ya ce fuskarsa sai ta zamanto baki kirin saboda bakin ciki da bacin rai wa huwa kadhim Ubangiji ta'ala ya ce yana mai hada fushi yatawara min alqawmi Ubangiji ta'ala yace ya kamfake daga jama'ar sa ya fita gihi ya koma can shi kadai min su imagu shirbi saboda mummunan abinda aka bashi albishir game da shi sai kaga ya fita daga cikin jama'a ka san wanda yake cikin damuwa dabi'ar shi galibi zai kaurace an gane ku baya son zama a cikin jama'a duk mutumin da ya fada cikin wani kunci to shine anan yace ya tawara min alqawmi ubangiji ta'ala yace ya kamfake gabarin jama'ar sa min su imagu shirbi saboda mummunan abinda aka bashi na albishir cewa an haifa masa diyama ce ubangiji ta'ala yace sai ya zamanto yana tunani ayunsikuhu ala hunin shin wannan diyama ce zai ci gaba da rike ta a bisa rayuwa ta wulakanci yayi ta musguna mata am yadussuhu fit turab ko kuma rami zai yi a cikin kasa ya binne ta kawai haka zai yi ta tunani lokacin da ya koma gefe ya fita daga cikin jama'a shin wani zai rike ta ta rayu akan wulakanci ko kuma rami zai yi ya binne ta ubangiji ta'ala yace ala ku saurara sa'a ma ya hukumuna abinda suke hukuntawa na kyamar ƴaƴa mata da san ƴaƴa maza ubangiji ta'ala yace yayi muni wannan kuwa kasancewar akwai kabilu daga cikin larabawa kamar yadda malamai suka ambata irin kabila ta Mudar da Kuza'a da Banu Tamim su suka shahara akan wannan aiki amma tare da cewa mafi yawan su kabilu na larabawa suna tabka wannan ta'asa a jahiliya kenan menene yake kai su haka abu na farko dai shine tsoron talauci tsoron talauci wai kada waɗannan ƴaƴa su rayu wai su rasa abincin da za su ba su kamar yadda ubangiji ta'ala ya yi hani ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum ubangiji ta'ala ya ce kada ku kashe ƴaƴanku wato dan tsoron talauci Allah ya ce ku da ƴaƴan gaba ɗaya mu muke azurta ku an gane ku kai kanka ba kai kake ciyar da kanka balantana ƴaƴanka ubangiji ta'ala shi yake ciyar da kai shi yake shayar da kai kuma shi yake ciyar da ƴaƴanka yake shayar da su kai kawai sababi ne abin yake biyowa ta hannunka ubangiji ta'ala shine wa huwa yud'im wa la yud'am kuma haka yace wa amur ahlaka bis salati wasdabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa to dan haka kenan su tsoron talauci yake sanyawa wato su kashe ƴaƴansu kenan ɗaya daga cikin sabubba wanda mu kuma galibi a yau hanyar da ake bi domin a rage aihuwa ba komai ba wai tsoron talauci ne kamar yadda ake faɗa a yanzu a irin lissafin duna wani lissafi da ake wanda yake bayyana kai na cewa ƙasar mu ta Niger ita ce koma baya a dukkan ƙasashe na duniya a ɓangaren tattali wannan tattalin arziki na rayuwa mu ne koma baya to dan rashin tunani na wasu daga cikin shugabanninmu sai su fito su ce wai abin da yake sabbaba ma kasarmu talauci shine wato yawan aihuwa wai a duniyar duk mace ɗaya idan aka dauka tsakatsakiya a lissafi da aka yi tsakatsakiya tana aihuwar ƴaƴa 7 zuwa 8 dan haka dole in muna so mu ci gaba dole a rage aihuwa dole a rage aihuwa kai mu har mu nawa ne gaba ɗaya mu ba mu ce ba miliyan 17 ba din ma mun kai 17 ki zaka samu ƙasa a nan duniya wadda ta limka adadin mutanen Niger su 100 ko sama da haka ka dauki China ta limka musu nawa ka dauki ma nan yanzu jihar Kano kadai mutanen da suke cikin ta sun fi mutanen Niger yawa arziki ne karanci wannan talauci ne to wannan hanya makiyan Allah saboda kasancewar ta kowace fuska ba sa son mu ci gaba ba sa son su ga mun ci gaba Allah ya mana baiwa galibin mutanen Niger musulmi ne sun san inda aka dusa kusan kashi 9 a cikin 100 gaba ɗaya mu musulmi ne wanda ta bangaren addini ba sa son mu ci gaba kenan in muka yawaita kenan addinin Allah zai ci gaba kuma ta bangaren rayuwa zamu ci gaba me yasa saboda duk lokacin da muka yawaita zamu ci gaba a fuskar tattalin arziki da duk wasu abubuwa na ci gaban rayuwa to dan haka ta kowace fuska kyaketa suke hasada suke cewa kada a ci gaba shi yasa suke kawo irin waɗannan abubuwa na cewa dole a rage aibuwa kuma wannan wato kida da suke yi da kirarin da suke na a rage aibuwa hanyoyi ake bi daban-daban wallahi akwai miyagu daga cikin likitoci musamman mata waɗanda suke ma mata musulmi irin wannan muguwar huduba daga kin je likita za ta ringa miki huduba ga ki yarinya matashiya in kika sake kina yawan aibuwa dandanan zaki tsufa zaki samu kaza a jikinki ya kamata ki ringa daukar lokaci in kika samu yayanki biyu ko uku ai sun ishe ki in kuka samu yaya ina za ku samu kudin da za ku biya musu karatu ina za ku samu abincin da za ku ba su ga wurin noma yayi karanci ga aikata idan aka samu wanda ba ta da fahimta shikenan sai ta dauki wannan huduba ta sheidaniya sai ta dauko wasu kwayoyin magani ta ringa ba ta lokaci zuwa lokaci ko kuma a tsaga jikinta a sa mata wani karfi ko kuma wani abu canta ba kuma akwai wasu salo na daban-daban wadanda aka biyo wanda ba komai ake nihi ba ana nihi ne yaya za a yi a kayyade iyali a rage adadin jama'a wanda ta kowace hanya in sun samu damar su yake ku su jeho fitina tsakaninku ku yi ta yakar junanku ku kashe kawunanku domin a rage adadi su so suke kawai akwai wani dan adadi da suka kayyade idan ka karanta akan aulama me ake cewa aulama shine haɗe duniya a dunkule ta ta zamanto daya to akwai wani dan adadi da ake bukatar kawai su ake so su rayu a ban kasa dan haka ko ina suke jefa fitina ta yaki ayi ta kashe al'umma wasu a jefa musu cututtuka da wani bala'i a ce wata cuta an shiga laboratory an kirkira ta ko kuma daman cutar akwai ta sai ayi kokarin yaya za a yi a yada ta a cikin jama'a wanda akai tsaye sun yi sababin kashe al'umma kuma sannan kuma suna cinikin magani wadanda suke kawo to dan haka wallahi maganar cewa a rage aihuwa don tsoron talauci wannan maguzanci ne kuma munana na zato ne ga Ubangiji subhanahu wataala kai kanka ba kai kake ciyar da kanka ƴaƴanka ba kai kake ciyar da su ba Ubangiji subhanahu wataala yake ciyar da su shuka da muke yin rami mu saka kwaya a cikin kasa mu muke tsuro da ita a antum tazra'unahu am nahnu zari'un kuma ka tabbata cewa ƴaƴa albarka ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum al-umama yawmal qiyama manzon Allah yace ku auri mata masu matukar kaunar mazansu kuma masu yawan aihuwa manzon Allah yace domin nama al-ummu al-fahri da yawan ku a ranar kiyama kai ina ake gane mace mai yawan aihuwa shine sai ka kalli mahaifiyarta ko kakarta ko yarta ko kanwarta wadanda suke da danginta na wajen uwa galibi in wadancan masu aihuwa ne ita ma zaka same ta akan haka kaga annabi manzon Allah umarni yayi in za a auri mace mai yawan aihuwa kuma Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda mahaifiyar shi Ummu Sulay tace ya rasulullahi khadiminka kar amanta shi ai masa addu'a manzon Allah ya masa addu'a wadda ta kunshi abubuwa guda hudu farko yace ya Allah ka yawaita arzikin shi abu na biyu yace ya Allah ka yawaita ƴaƴansa abu na uku yace ya Allah ka tsawaita masa kwanan rayuwa kwanukan rayuwa addu'a ta hudu manzon Allah yace ya Allah ka gafarta masa Anas yace addu'a ta farko da manzon Allah ya mun cewa Allahumma akthir malahu ya Allah ka yawaita dukiyar shi yace wallahi na tara dukiya mai yawa har ma ana lissafawa da ni daga cikin mawadata na sahabbai sannan addu'a ta biyu da yace ya Allah ka yawaita ƴaƴansa da dina bin daya Anas dan Malik sai da ya haifi da 120 ƴaƴa 120 ƴaƴan tsatsan shi wanda ya haifa saboda lokacin su lokaci ne wanda yake na kuyango da dina bin da sai da ya haifi ƴaƴa 120 sannan kwanukan rayuwa da manzon Allah yace ya Allah ka tsawaita kwanukan rayuwar shi sai da ya haura akan shekara 100 yace wallahi sai da ya zamanto har ina kunyar kaina ina ganin na zame ma jama'a ta kaya ma'ana na tsuwa sai da ya haura akan shekara 100 yace kuma ta hudun muna jira muna kyautata zato gafarar da manzon Allah yace ya Allah ka gafarta masa yace ita muna jira to kaga anan inda a ce yawan ƴaƴa sharri ne da mugunta yaya manzon Allah zai ma Anas dan Malik wannan addu'a cewa Allah ya yawaita masa ƴaƴansa. Kuma maganar cewa wai in kana da ƴaƴa biyu ko uku kai kun iya ku samu kokarin tarbiyyantar da su, amma in ƴaƴa suka yawaita wai za wasu su zama barayi, wasu su zama sharshi, wasu to anan abin da muke so mu sani. Sai ka tsaya kai tunani a hankalin da Allah ya maka a gidanku dai a takaice kun kai mutum ko ku goma, an gane ku a cikin goman nan babu ɗaya wanda yake na banza, amma sai ka samu wani dan shi daya daya dan nan ya gagare shi, ya gagari jama'ar unguwa, kai gaba ɗaya ma ya gagari al'umma, da ɗaya ne fa tarbiya kai kake tarbiyantar da kanka, balantana ka tarbiyantar da wani, kai fa sababi ne fa kawai ka nuna masa abu mai kyau da abu wanda yake mara kyau, sai ka bar ma Allah al'amarinsa. To dan haka dai ya kar tunaninmu ne ake ta hanyoyin da wasu ba sa iya ganewa daga cikin shugabanninmu. Dan haka anan mun faɗa ba su ɗaya ba su biyu ba, wallahi in an kaji an ce da kiki shine mutumin da bai fahimci addini ba, wanda ba ruwan shi da ya je wajen karatu ya ji me Allah yake faɗa da manzansa, shi bai karanta ba kuma baya zuwa ya saurari me Allah yake faɗa, to yaya za a yi a samu wayewa? Duk abin da makiyan Allah suka yayi mu suka zo suka baza masa suka tallata masa, sai ya ɗauki cewa babu abin da ya kai wannan abu kyau. Su kuma a kullum famar da suke yaya za a yi su karanci tunanin mutane su juya musu. Don haka a gwado wani shaidanin malami a cikin talabijin ta nan Nijar da wata maktaba da tattafai a jere a bayansa, wai da wasu ƴaƴansa biyu su suna wasa, wai shi waɗannan ɗiya sun ishe shi, wai waɗannan sun ishe shi ya tarbiyyantar da su. Wasu ne ake samu daga cikin al'umma ake amfani da su ba don komai ba, don a yaƙi al'umma. Kuma a nan garin an ɗauki wasu malamai da wasu ma'aikata na gidan rediyo aka kai su Masar, aka je aka ba su horo kusan wata uku na su zo su yaƙi tunanin mutane akan rage aikuwa tun a zamanin jumhuriya ta biyar ce ko ta shida ce, an gane ko waccan ne ta shida. To lokacin da shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa ya yi laccar shi a Agadez, ya ce to in ba mu aihu ba ba mu yawaita ba, yaya za a yi mu ci gaba? Wannan huduba da ya yi a Agadez ita ce ta rubuza musu wannan abu. Sun yi shiri na kusan su biyu zuwa na uku a nan cikin radiyon jiha. Daga wannan abin shi ke na aka wannan. Tunda shi shugaban ƙasa ya ce yaya za a yi a ce ba mu aihu ba, a ce mu rage aihuwa har mu nawa ne? Ya ce ai yawa albarka ne. Ya kawo misali da China da sauransu. To dan haka dai a takaici a nan, muna da zato ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ɗabi'a ce wadda take ta maguzanci. Dan haka Allah ya ce ala sa'a ma ya hukumu, ku saurara abinda suke hukuntawa na san ƴaƴa maza ga kawunansu da sanya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ƴaƴa mata, wannan Ubangiji ta'ala yake cewa ya mulana. Dan haka akwai wani daga cikin wato jahiliya wanda ake kiran shi sa'a, wanda shi ammi ne dan uwan mahaifin faras da kani, idan ya ji labarin wani zai kai diyar shi ya binne, gashi fa jahili ne, amma me zai yi sai ya kiraye shi sai ya bashi garki na raƙuma, abinda yake bukata wannan diya ya bar ta ta rayu. Duk lokacin da ya ji labarin wani yana famar ya kai diyar shi ya binne, to sai ya kiraye shi ya bashi dukiya mai yawa, abinda yake bukata ba dai talauci yake tsoro ba, to an bashi garkin raƙuma ya bar ta ta rayu. To shine faras da yake yin alfahari da wannan hali na kwarai da kakansa yake yi a cikin waƙar, sai yake cewa wa ammil ladhi mana alwa'idati fa ahayal wa'ida falam tu'adi, yace kakana shine wanda ya hana masu binne ƴaƴansu mata saboda talauci, yace fa ahayal wa'ida, ya zame ma ita wadda ake nihi a binne sababi na rayuwa, yace ba a binne ta ba. To dan haka tsoron talauci kuma da tsoron wai kar abin ya zame musu Allah wadai ta isa aure a samu wanda yake ba daidai da ita ba, to wannan duk shi yake kai su suke binne ƴaƴa mata, wanda kuma Allah ya nuna mana yana daga cikin alamu na alkiyama, in ta tabbata duk wadda aka binne ta da ranta Ubangiji ta'ala zai tada ta ya tambaye ta ya ce menene sababin abin da yasa aka binne ki, Allah zai tada duk wata diya da aka binne a ranar kiyama ya mata tambaya menene sababin abin da yasa aka binne ta. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك